快点啊，快点走到海呀美洲，
快点啊，快点走到海呀美洲，
快点啊，快点。
Jama'a assalamu alaikum. Salu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke yi muku maraba tare da farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Kusan zaya cewa kowa ya san muhimmancin wutar lantarki ga rayuwar al'umma da ci gaban ƙasa. Wutar lantarki ta shafi duk wani fannin rayuwa kuma rashin wadatar ta a Najeriya na cewa ƙasar tuwa ƙurya. A shekarar 1972 wato shekaru 45 da suka shude kenan. Najeriya ta yi yunkurin gina wata katafariyar tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila domin samar da wadataccen wuta tare da inganta ayyukan noma da samun ruwan sha. Amma a wani lamari da mutane suke ganin na da ban mamaki sai aka dinga kai komo akan aikin. Ko wace gwamnati ta zo sai ta yi nata tacar bakin kan aikin, daga baya kuma sai a ji shiru kamar an shuka dusa duk da alfanun da ke tattare da aikin. A watan jiya gwamnatin Buhari ta yi abin da jama'a suke ganin sauran shugabannin da suka shude suka kasa yi. Ta rabta ba hannu kan kwangilar dalar Amurka biliyan 5 da miliyan 792 da wani bankin kasar China, kuma tuni har sun fara kai kaya yankin Mambila domin su fara wannan aiki mai mahimmanci. Akan wannan kwangilar wakiliyarmu da ke Abuja Madina Dauda ta yi firar da bakinmu na yau domin fahimtar da mu mahimmancin wannan kwangila tare da alfanun da zai biyo baya. Madina fili gare ki.
To a yau ina tare da Dr. Usman Muhammad, shugaban cibiyar horar da 'yan majalisu na Afirka da ke nan Abuja. Sannan akwai Alhaji Idris Muhammad Madakin Jan, kuma tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna. Akwai Injiniya Awal Ibrahim, muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya mai suna NASME. Ina muku maraba da zuwa wannan zaure.
Barkamu da saduwa.
Barka da yaji.
To yanzu bari in fara da Madakin Jan, ganin cewa kai ne tsohon shugaba na ma'aikatar bada wutar lantarki da ke Kaduna, kuma kai asalin ɗan jihar Taraba ne. Ya kake kallon wannan kwangila na batun wutar Mambilan nan?
To wannan labarin Generation Company na Mambila Power Plant da aka sawa hannu, babban rufin asirin samun wadataccen wutar lantarki kenan a wannan ƙasa tamu Najeriya. Saboda a kowane lokaci mafi yawa daga cikin ƙarfin wutan da ake samu a wannan ƙasan daga hydro power plant da ake da su a wannan ƙasan, su suke taimakawa ana samun wannan ya daidai gwargwadon da ake samu. Sabili da manya-manyan power plants da ake da su wanda suke amfani da gas, saboda halin da muka samu kanmu sai a nemi gas a rasa. In ko aka nemi gas aka rasa, to dole sai a koma wa hydro. Saboda haka wannan gaskiya babu labarin da yafi wannan dadi, kuma duk siyasa da ya faru a shekara 45 da suka wuce, Allah cikin ikonsa ya zo ya tabbatar da wannan labari da zai taimaka ya kawo ci gaban ƙasar Najeriya ta hanyar samun wadataccen wutar lantarki.
To bari in dawo gare ka Dr. Usman Muhammad, kai ne wanda zan ce mai nazari akan al'amuran yau da kullum. Yaya kake kallon wannan kwangila da aka ce an kusan ma shafi shekaru 45 ana batun shi a wannan ƙasa, kuma ga yadda ƙasa take cikin yanayin kakanuka yi a bangaren wutar lantarki?
To majina alhamdulillahi, yanda ma Dakin Jan ya faɗa, mutum ne wanda yana cikin wannan aiki fiye da shekara 30, kuma Allah ya bashi sani akan wannan al'amari kusan shekara na 40 ina shan wahalar wutar lantarki. Akasarinmu 'yan 50-50 da wani abu, babu shakka mun sha wahalar wutar lantarki. Kuma ki duba wannan yarjejeniya tun 1972 aka nemi kafa shi, amma bai samu ba. Sannan wannan din da za a yi na jikin ce kusan wata 72 za a yi ana yi, kuma a hakan za a samu megawatt 350. Gaskiya wannan abun farin ciki ne, abun kuma a jinjinawa gwamnatin Buhari ne, saboda idan sun yi abin yabo dole ne a yaba musu. Kawo wannan Exim Bank din da ƴan China su yi wannan aiki babu shakka abin alfahari ne. To amma ba za mu zauna ba a saki wannan aiki ya zama kaman aiki ne wanda idan wannan gwamnati ta shuɗe ko bayan shekara hudu, waya Allah ko bayan shekara takwas, za a zauna kuma a yi da na sani a yi nadama a ce me yasa aka bayar. Ko da yake na yi imanin cewa su ƴan China da suka kawo kudinsu ba za su bar wannan abu ya lalace ba da wannan Exim Bank. Babu shakka ƴan kasuwa sun sa kudinsu, babu shakka su ƴan China sun zuba kudinsu kamar yadda railway yake. Za su build and operate ne and transfer. To in ko za su gina ne su operating, sannan kuma su dawo da gwamnati bayan sun tatsu kudinsu ya adadin abin da suka zuba da riba, to wannan irin yarjejeniyan yana da alfanu, domin babu gwamnatin da za ta zo ta tada wannan yarjejeniya, kuma babu wani wanda baya son Najeriya ya zo don shi dan kasuwa ne ko dan jari hujja ne mai sai da kamfanonin Najeriya ya zo ya ce zai siyar a tsakiyar tafiya. To wannan idan za a lura da wannan, ƴan ƙasa kuma su kasa su tsare, sannan majalisu su ba su wasu irin wato dokoki na kariya, domin akasari mutanen da za su kawo kudinsu a Najeriya su sa jari babu dokoki da ke kare su. ƴan ƙasa kuma ba sa kare waɗannan muhimman infrastructures, wato abubuwa na muhimmi, ingantattun abubuwa wanda za su inganta rayuwansu, misali wutar lantarki da ruwa da hanyoyi. To idan za a tsaya tsayin daka kai ɗan ƙasa ka kare martaban wannan abu, don kai za ka ci amfaninsa da ‘ya’yanka da jikoki, sannan kuma a yi ƙoƙari a je majalisa a ba da dokoki wanda za su kare su, wanda ko da gwamnati ta shuɗe babu wani wanda zai zo da wani fir'aunanci ya ce zai taɓa su. To wannan zai ba su zama da sakin mara su yi aikinsu iya aiki wanda kowa ingantacce, wanda kowa zai ji daɗi.
Injiniya Awal, bari in zo gare ka. Kai ne zan ce ƙwararre kuma ɗan kasuwa a wannan fanni. Me ya kawo tuntuntuni ba a saki irin wannan hanya na samun wutan lantarki ba, ma'ana a kawo ƴan kasuwa su zuba jari?
Wato al'amura yanda gudanar da gwamnati da siyasa da zamantakewa da gwamnati yanda mulki yake tafiya shi yake kawo su policies din a yau abubuwa sai su zo suna kawo cikas akan abubuwa. Amma wannan gwamnati, wannan aikin mambila da ta bayar, ta kafa wani daga cikin, yana daga cikin ɗaya abubuwan da a tarihi ba zai manta da ita ba a cikin wannan tarihin wannan ƙasar. Domin shi wannan aiki na mambila yana da component ɗin shi, wato kaso fasansa kaman guda uku. Wannan aiki ba wai lantarki kawai zai bayar ba, zai inganta ba da ruwan sha, za a inganta kuma harkokin gona, noma, agriculture, za kuma a ɗauka yawon shakatawa, zai inganta harkokin yawon shakatawa a mambila ɗin. Wato za a samu Najeriya za ta ɗauki hanya, zai taimaka wajen gwamnatin da wannan gwamnati take yi a daina dogaro da ɗanyen man fetur. To kuma zai ba da wani misali na kakkafa ƙananan hydro, domin the whole of kaman bangare Najeriya tana da hanyoyin samun wutar lantarki dama a Najeriya guda uku aka fi amfani da su, wajen gas na man fetur da kuma shi wannan na ruwa ɗin hydro, wannan za a yi amfani da ruwa. To zai ba da dama a sami a giggina ƙananan irinsu, wanda zai samar da wadataccen wutar lantarki gaba ɗaya wa ƙasar, da samar da aiki, ingantaccen samun aiki. Wato yana da ba wai aiki 300 da kika faɗa na aikin da zai samar, to ya wuce haka, domin ɓangaren gona kawai, yawon shakatawa kawai zai ɗauki kusan mutum 500 aiki idan an inganta yawon shakatawa wanda yake cikin wannan aikin hydro ɗin. Sannan wajen aikin gona kuma wannan ba a san yawan mutanen da za a kirga wanda za su samu aiki a kai ba.
To bari in dawo gare ka Madakin Jin. Yanzu ya faɗa ya ce hanyoyin samun wutar lantarki a ƙasar nan akwai hanyoyi uku yace. Yace akwai harkan gas, sannan kuma ta ruwa, sai kuma ta iska da baku yi ba ko? Nake ga. Me ya kawo ne tunda muna da man fetur a ƙasar nan ba a samun wadataccen gas da zai sa a ce kullun ana samun wutar lantarki wadatacce?
To ba wai babu gas bane a ƙasar nan, da akwai gas. Amma abin da ya faru a lokacin da ake gina sababbin power plants din nan, saboda siyasa sai a je a gina su inda babu gas. To lokacin da ake gina waɗannan power plants din, dama a cikin shirin ya kamata a ce kamun a gama gina power plants din nan za a ɗauko bututun gas a kai waɗannan power plants din da ake ginawa. Amma saboda siyasa abun bai samu ba, kuma in aka gama sai ba za a iya commissionin waɗannan power plants din ba. To kuma wani sabon salau da ya shigo cikin al'amarin shine ƴan Niger Delta. Dan power plants din da aka samu aka hada da gas din, sai suka tashi suka je suna ta kokkona waɗannan hanyar bututun da ke kai gas zuwa waɗannan power plants din. To saboda haka ba wai babu gas din bane, da akwai gas din, amma lokacin da ake gina waɗannan power plants din akwai shiri cewa kamun a gama za a kai gas din zuwa waɗannan sababbin power plants din. Amma kin san sha'anin Najeriya, a kwana a tashi sai a gama power plants din ba je an kai wannan gas din ba. Amma gas, da akwai gas a Najeriya, kuma banda gas din ma da akwai karfin rana, akwai karfin iska, akwai kuma shi bakin gawayi.
Madalla jama'a, abin da ya soka kenan yanzu, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu dora daga inda muka tsaya. A madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu, da Solomon Abu da Tuvahiro Diodone da suka bada umarni, ne Salo Garba ke maku fatan alheri.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
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 amma ba bisa kashen ci ba.